salatu wassalam ala rasulillah masauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da wannan lokaci da kuma saki haduwa da ku a cikin wannan shiri na amsoshin tambayoyinku da kuma shawarwari shirin da yake ba ku dama ku turo tambaya ko neman shawara kai tsaye wannan shiri shine shiri na 38 a yau 1 ga watan Zulqa'ada hijira 1446 wanda ya daidai da 29 ga watan hudu shekara ta 2025 kamar kullun muna tare da babban malaminmu associate professor Abdullah Usman Umar Gadan Kaya muna yi wa malam barka da zuwa
masha Allah alhamdulillah
ba tare da bata lokaci ba zamu shiga cikin shirin mai tambaya ta farko take cewa menene matsayin istihara da ake yi da tarbi ko shin yana da kyau ko bai da kyau
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyhi almustafa muhammad bin abdullahi almustaba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ɗan uwa musulmi masu kallon mu a kusa da nesa da masu sauraron mu barkanmu da wannan yammaci barkanmu da sake kasancewa a wannan zama mai albarka tambaya ta farko shine akan yin istikhara da kuma charbi istikhara sunna ce daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallama hadisi ya zo sahihi ingantacce bukhari da muslim idan ɗayan ku yi himmatu yana so yi istikhara ya bawa Allah zaɓi zai yi sallah raka'a biyu sannan ya karanta addu'a ta istikhara addu'a ce guda ɗaya da ka ba buƙatar amfani da wani charbi Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim wa innaka ta'lamu wa la a'lamu wa taqdiru wa la aqdiru wa anta allamu al-ghuyub Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khairan li fi dini wa ma'ashi wa ajili wa ajili faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sharrun li fi dini wa ma'ashi wa ajili wa ajili fasrifhu anni wasrifni anhu waqdir li al-khaira haythu kana thumma ardini bihi wa anna itici addu'ar istikhara ita ce addu'ar istikhara to karanta ta ake yi a bawa Allah zabi to me amfanin me alaka sawa sa charbi ana
yadda ake yi na charbin
na'am
haka me yin zai baka charbi ne sai ce ka zaba sai mi koma charbi haka
to ba ta nan
fa ka zaba
na gane na gane
ka zaba shi kuma to sai sirkullan shi sai ya gaya ma
to ba wai ana yi ana jan charbi ba to duka biyan dai bid'a ne bai halatta ba duka biyun bid'a ne bai halatta ba da haka kada a yadda wani ya je ya maka istikhara da wani charbi ko ya ce ka zaba ya je ya maka wani surkulle wannan la yajuz kuma haram ne Allah ya kiyaye mu na'am
Allah ya saka da alkhairi mi tambaya ta gaba take cewa wanda aurenta ya mutu tana shayarwa kuma ta kasance ba ta al'ada so ta ya idda ta zai kasance
dole ta jira sai ta fara yin al'ada idda ta dole sai ta ga wannan jini guda uku ba ruwan shari'a da cewa shayarwa take daga dole sai ta ga wannan wato jini guda uku akwai matan da idan suna shayarwa ba sa jini to wannan idda su za ta yi tsawo akwai wanda kuma suna shayarwa ma suna yin jini to wannan idda su ba za ta yi tsawo ba daga duk macen da aka sake ta kuma tana shayarwa to sai ta zabi daya ko dai ta yayi yaron ta ga jini ya zo mata da sai aure ko kuma ta ci gaba da shayar da yaron har zuwa lokacin da za ta yayi shi to jinin da zai zo shine na daya na biyu na uku to sai ta gama iddar ta kenan wallahu ta'ala alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ta kasance tana yin al'ada kwana biyar so sai ta yi kwana uku sai ya dauke
sai ta dauki azumi a kwana na hudun to bai zo ba sai bayan isha'i so shine take tambaya ya hukuncin azumin ta
to ai bai dauke ba ke ki fa da kanki kika ce kwana biyar kike mace ta ce tana yin al'adar ta ta gama kwana biyar ta yi kwana uku bai dauke ba ko ya dauke a idan ta ta dauki azumi sai da yamma kuma jini ya dawo
bai dauke sai bayan isha'i wai
sai bayan isha bai dauke ba ai tunda kwanakin sa ba su kare ba ya dan tafi hutu ne kawai yawo yaji zai dawo daka duk wacce ta san tana al'adar ta kwana bakwai kwana takwas to ta jira sai ya cika wannan kwanakin sai tayi wanka tayi sallah ta ci gaba da azumi da kuma alakarta ta sunnar aure daka baki da azumi sai kira mu azumi a da kika zo kika dauka wannan azumin bai yi ba wallahi wala
lai saka da alkar wannan take cewa ita ce ta turo tambaya kwanaki tana da aljanu sun hana ta zaman aure so yanzu kuma tace abin ya aljanin sun hada ta da mijinta duk san da yayi mu'amala aure da ita al'aurar shi tana zama kamar an yanka ta yana jin ciwo haka sannan sai ya sha magani ya warke shine take neman mallam ya bata shawara kuma a bata addu'o'in da za ta
yi idan a Kano kuke ki dauko mijin naki ki zo da shi sai ki kira injiniya sai a baku lokaci ki zo da mijin sai a baku shawarwari da abin da ya kamata ku yi amma nan ba lalle ya zama aljanun ne kadai ba wataƙila akwai sihiri a jiki zai iya yiwa akwai sihiri ko sanmu a tattare da shi me shawara a je a ci gaba da neman magani ke ki ci gaba da neman magani shi ma ya je ya ci gaba da neman magani idan kuma ba a Kano kuke ba ku samu wani malami na sunna duk inda yake ku masa bayani zai ba ku shawarwari yanda za ku yi muna miki addu'a Allah ya yi miki wannan bala'i Allah ya yi miki wannan musifa sannan kuma addu'o'in da muka baki a wancan lokaci ki je ki ci gaba da yi na sha gaya muku duk wanda yake da matsala ta shedanu aljanu ya rike karanta suratul baqara a matsayin wuridi yanayi yana sauke ta da falaki da nasi insha Allah su kade sun ishe shi a matsayin ruqiyya kuma zai samu waraka insha Allah wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa bai ya halatta a raba gado ba da sanin mutum ba sannan a dau abu a sai masa ba a fada masa ba sai daga baya kuma mutumin mai hankali ne ya kai shekara 40
ba daidai bane a zo ana raba gado na magada ba tare da an gayyato su ko an sanar da su ko kuma a sa rana su zo tsaye a gaban su ba wannan ba daidai bane me yasa muka ce ba daidai ba saboda gudun fitina da abin da zai iya kawo fitina kawo tashin hankali a tsakanin mutane bai halatta a yi shi ba kuma ya za a yi mutum ya kai shekara 40 a zo a raba masa gadin iyayensa bai sani ba sannan ba wannan ba kuma a je a sai masa wani abin da ba shi yace a sai mai bace da kuɗin sa to da mun kin gaya masa da suka yi suna da wata manufa ce ta cutar da shi wataƙila shi yasa ba su gaya masa ba da haka idan za a raba gado to ya kamata a rinka sanar da duk wanda suke da haƙƙi a raba a gaban su in suna nan in ba sa nan su tura wakilci kuma ko da ba sa ƙasan lalle a dauka a tura a sanar da su a musu bayani ba dan komai ba saboda cin amana da yayi waita a cikin harkar rabin gado din wallahi alam na'am
Allah saka da alkhairi wannan take cewa mijinta ne ya sake ta saki biyu sai aka zo sasanta su da aka zo sasanta ta sun sai yace ya kara mata saki ma'ana ya zama uku kenan sai ta zauna a gida bayan wani lokaci sai take cewa mijin nata ai ta ji ta yi wani auren har auren ya mutu so sai aka kara daura musu aure to ita hujjar ta wai an ce mata tunda ya riga ya sake ta saki biyu kuma bai mai da ita ba ya cike mata na uku wai saki na ukun bai yi ba shine hujjarta shine har ta fada masa ta yi wani auren aka kara daura musu aure so shine suke tambaya
me hukuncin wannan aure yaushe tace ta yi wani auren a lokacin da yace ya mata na uku
bayan ya mata na uku kawai daga baya bayan an kwana biyu sai ya neme ta sai take cewa ai har ta yi wani auren ma auren ya mutu ba ita hujjarta ta wadda aka bata
na kwana gane amma ni abin da nake so na gane
an dau lokaci
ya sake ta saki biyu
yauwa
ko
eh sai aka zo sasanci
aka zo sasancin lokacin tayi idda ko bata gama idda ba?
A lokacin bata gama idda ba.
Kaman ya sake ta yau a cikin satin ko wata daya sai aka zo a sasanta ko?
Yawwa, eh haka ne.
To da aka zo sasanta ne tace kuma tayi aure?
A'a. Sai ya kara mata wani sakin a lokacin.
Okay, sai ya kara mata wani sakin.
To ba ya cika uku ba kenan?
Ya cika uku.
To
misali ko?
Misali.
So
sai aka ce mata ai wannan sakin.
Sakin na uku bai ba.
Bai ba. Saboda ai dama already tana cikin idda ne. Kaga ai ba kamar bata gama zama matar shi ba kenan. Bida da ita ba.
No.
So shine tambayar ta su.
Malamai sun yi bayani akan wannan hukuncin Allah ya masa rahama. Hukuncin mutum ya sake mace shine iqa'i talaq ba'da talaq. Mutum ya sake mace sannan kuma ya dade mai ya dade kara mata wani sakin
a cikin saki.
To akwai matsaloli kamar haka. Na farko dai yin saki sama da guda daya fi majlisin wahidin wannan bai halatta ba ko bai inganta ba. Abinda ake nufi a wurin zama guda daya mutum ya ci ya saki mata sa saki biyu ko saki uku ko sama da haka. Saki na shari'a shine ya ci ya saki ta saki daya a wurin zama daya. To amma idan ya dawo da ita ko aka samu dulin lokaci zai iya kara mata saki ko bai kara mata saki ba. Yanzu a nan case din ya sake ta saki biyu wata daya aka zo a sulhunta aka zunguro shi kenan sai ya ce ya ma cika ce. Haka ne?
Haka ne.
To wasu malamai suka ce sakin ya auku. Sakin ya auku ba buƙatar sai ya dawo da ita sannan ya ƙara mata wani sakin. Ka gane maganar?
Eh, na gane.
Wasu malamai suka ce at-talaq ba'da at-talaq. Ma'ana ya sake ta yazo ya dade ƙara mata wani sakin. Hal yastadi'i ar-raj'a qabla at-talaq as-sani aw ath-thalith? Shin yanayin yana buƙatar ya dawo da ita sai ya ce ya dawo da ita tana matsayin matarsa sannan ya ƙara saki? Suka ce yaqa talaq wala yastadi ar-raj'a. Sakin ya auku kuma ba buƙatar sai an dawo da ita. Suka ce amma da ya sake ta ne bai taba saduwa da ita ba. Wannan matar ta gane maganar cewa sakin da ya ƙara mata na biyu ko na uku bai yi ba. Inda a ce ya aure ta sai ya sake ta bai taba saduwa da ita ba. To nan aka ce ya dawo da ita sannan kuma ya ƙara mata wani sakin. Kenan fatawa wannan ta farko ta saku. Kenan da ya miki biyu yayi zuciya an zo sulhu yace ya ƙarasa na uku. To kin saku. A bisa wannan kauli da fatawa na malamai ba buƙatar sai ya ce ya dawo da ke. Sannan sun tattauna akan sakin mace mai al'ada. Wanda ya sake mace mai al'ada, annabi ya kafa ka'ida duk wanda ya sake mace tana haila to ya dawo da ita. Una istida'i ar-raja, akwai buƙatar me? Ya dawo da ita kafin ya ƙara mata saki. A nan ne shari'a ta ce sai an dawo da ita sannan me? Sannan a ƙara mata wani saki. Saboda ai sakin da ya mata wannan ba saki ne na shari'a ba. To shi ma sai suka yi saɓani yaushe zai sake ta. A mazhabar Hanafiya sai tayi tsarki. Idan tayi tsarkin da bai take ta ba, a wata riwaya suka ce sai ta ƙara haila tayi wani tsarkin da bai kusance ta ba, dama ana sakin mace ne idan tana da tsarkin da ba a sadu da ita ba mata ku gane wannan duk lokacin da mijinki zai sake ki to a tabbatar kin gama al'ada ne kina firi mahaifa firi bai sadu da ke ba sai miki saki to kaga wannan hukuncin yawanci maza ma basu ma san yanda ake sake mata ba kawai in yayi zuciya ta bugo sai ce ya sallame ta kawai ba mamaki ya sadu da ita da dare ba mamaki ta gama al'ada wajen satin ta biyu ma yayi ta alaka da ita sai na sai sake ta an fi son a sake mace bayan tayi al'ada tayi tsarkin da ba a kusance ta ba to abin da suka ce anan shine mace mai haila ne idan an sake ta to aka ce a dawo da ita sannan a ƙara mata sakin to sai kuma aka ce shin wanda ya sake matarsa tana al'ada shin sakin yaka aw la yaka sakin yana faruwa ko baya faruwa yana aukuwa ko baya aukuwa jumhurin malamai sun tafi akan cewa duk wanda ya sake matarsa tana jinin al'ada sakin nan ya auku sai dai yayi at-talaqul bid'i yayi saki wanda yake na bid'a an saba wa shari'a me dalili Abdullahi dan Umar ya sake matarsa tana jinin al'ada sayyidina Umar ya kai shigara gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace kaga yaron nan ya sake matarsa na al'ada manzo Allah ce murhu fal yuraji'aha ka umarce shi ya dawo da ita to wannan shine raji'a din talaqul at-talaq fi al-hayd kenan ar-raj'a wanda ake yi fi talaq fi al-hayd inda talaq fi al-hayd lokacin da aka sake mace tana al'ada to a cikin bidayatul mujtahid na ibn rushd an tambayi Abdullahi dan Umar wannan sakin da kai wa matarka a lokacin tana al'ada shin sakin ya auku ko bai auku ba sai ce husibat alayya yace an irga mini wannan sakin cikin sakin da na taba yi wa matata to wannan shine hujjar malamai da suka tafi akan cewa in mutum ya sake matarsa tana al'ada to sakin ta sako wadancan ita matar wadanda suka gaya mata cewar sakin bai yi ba saboda suna ganin ai ya sake ta to yanzu ya sake ta kaga ai ba matarsa bane to ya zai zo ya ƙara mata wani sakin alhalin ma babu igiyar auren sa a kanta wannan shine wajihin su ai ya sake ta ba igiyar auren sa akan me
akanta ta gama idda
bata gama idda ba ai inda ta gama idda ma da bara mai dogon karatun nan ba wanda ya sake matarsa tana cikin idda bata gama idda ba ai sunanta me ya sake ta ko yanzu wannan za a ce matarsa ce ba za a ce matarsa ce 100% ba ka fahimta to sai suke ganin a tunda ba matarsa bane to ya zai zo ƙara mata wani sakin alhali har gari bude ita kina akwai buƙatar me ya ce ya dawo da ita ta zama matarsa
sannan ya
ƙara sakinta ka fahimta to sai suka ce lokacin nan da take idda bata gama ba kan ba shari'a ta ba shi dama ya dawo da ita ba
ta ba shi
to tunda shari'a ta ba shi dama ya dawo da ita to ka shari'a bata hana shi ya ƙara mata wani sakin ba wannan ne matsala ce ta fiyo tana da dan abin nan kunci haka amma dai abinda malamai suke cewa sakin ya sauko sai ke hakuri to sai matsala ta gaba shine ta ce tayi aure ko
eh auren ya mutu
to tayi auren ne da gaske ko dai
bata yi ba
ai bata yi ba
eh tunda shi a yadda yake tunani ya mata saki uku to kaga ba zai iya auren ta ba kenan har sai tayi wani auren
to na gane
so sai ta je ta ce masa har tayi wani auren ya mutu
shi kuma sai yazo aka gara saki aka gara daura aure
kuma ƙarya take
ƙarya take tunanin ta wancan fatawar
a wannan ba daidai bane kuskure ne suna kan kuskure ba daidai bane amma dai tunda ai ita ta san ƙarya take
ta san ita shine dai bai sani
ba yawa ita ta san ƙarya kuma yanzu mallam yanzu daidai ne injiniya mutum ya je ya saki mace har a ce tayi aure a wani gida auren ya mutu ya kasa bincikawa ya gane wa ta aura ma tukunna in ba halin mutane ba matar ka sake ta saki uku ta ce ma tayi aure kurun ka zo ka ce ka dawo da ita baka binciki lafiyar mijin kazantar mijin waye ne a yaya akai me ya faru ba wannan akwai kwamace Allah a ciki Allah ya gyara kuna kan kuskure fa wannan auren naku ba daidai bane laka ya kamata kuma za ku je ku samu wani alkali da yake kusa da ku ya je warware muku wannan kwamace Allah wallahi alai
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa dan Allah a bashi shawara akan yana samun fargaba ko tsoro wajen yin aikin ibada yace kamar limanci ko kuma yin magana a gaban mutane yana razana yana kasai
to irin wannan akwai na dabi'a wanda shi kawai in dai an sace magana gaban mutane zai ta karkarwa to kuma wannan akwai ihtisab me ihtisab al-insan yudarrib nafsahu ala zalik mutum ya darraba kansa akan koyon yin magana gaban mutane duk yanda aka yi wata kila sabon liman ne idan ya saba ya daure yana zai warware insha Allah bai da wani magani illa kai tayi kawai a iya sani na wallahi wallahi
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mijinta ya rasu ya barta da yara biyu sai ta sake wani auren da yaran a hannunta dai marayin kenan to tace duk sanda za ta yi musu abu da yaran mai gidan da nata marayin sai ta hada ta yi musu shi kuma mai gidan in zai yi iya yaran sa yake yi wa
la ilaha illallah
baya wa marayin shine take cewa idan ita ma ta daina yi tana da laifi
eh shi aikin alheri ba a so a daina yi ba a ce laifi ba saboda ba dole ne akan ta waye ka gane ma'ana ba dole ne akan ta ta ciyar da ƴaƴan mijinta ba amma dole ne akan ta ta ciyar da mai marayun da suke hannunta ƴaƴan mijin wancan wanda ya mutu isani ne ta yi kyautatawa ne ta yi take haɗe ƴaƴan mijinta da ƴaƴan da ba na mijinta ba ta yi musu shi kuma uban in ya zo sai ya ware nasa ƴaƴan kori marayun shawara ta ki ci gaba da yi ki taya musu tare din shi kuma in yazo ya tarabawa tsakanin marayun da wanda ba marayu kuma ina miki albishir insha Allah zaki ga waɗannan ƴaƴan marayun su za su rike waɗannan ƴan gata nan gaba in Allah ya sa da muna da rai da isan kwana sai sun zo duk su za su dauke su aiki in Allah ya sa karki yadda ki canja ki ci gaba da yi kawai Allah baki lada Allah ƙara miki imani mai gidanki kuma Allah shirye shi Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan ma take cewa miji ne ya rabu da matarsa sai sake wani auren. To ita ya auro. To yaransa, yaran waccan matar kenan idan suka yi laifi, shi ba zai musu magana ba wai sai ya ce ita ta yi musu magana. Shi baya shiga. Kuma suna da barna yaran suna mata barna da na abubuwa kamar ba ƴaƴanta bane.
Mijin ne mai rauni, mijin ne mijinki ne yake da rauni. Aiki ya same ki sai ki gama tarbiya gaba ɗaya kake zuba ido wa yara su lalace ba ai musu fada tunda baya yi ya bar miki ne ki je ki tai Allah ya taimake ki mijinki yana da rauni Allah ubangiji ya taimake shi ya karfafa kuma akwai mazan da dama haka suke ba sa iya wa yara fada su kuma ma ba sa iya mu fada akwai wanda aka ce shi ba ma taba gani yana yi wani fada ba shi kawai ko me ma zaka kaje kai kawai shi ko kula ka bai zai ba akwai masu wannan dabiyar haka kuma suke da ake je ki tai Allah zai baki lada insha Allah. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa menene hukuncin rage kiba? Aje a sa mutum a inji a rage masa kiba. Saboda ta ce mijinta yana yin mata korafi akan wannan kibar tata.
Ita kiba ba ita ce asali a jikin dan Adam ba, illa ce ai. Wani abu ne tare. In an ce tare, wani abu ne da ya faru. Ita kiba zuwa take yi. Dan haka dan mutum ya yi kokarin ya rage shi ta hanyar shan kwayoyi ko ta hanyar motsa jiki ko ta hanyar zuwa a yi masa aiki wannan duk ba haramun bane malamai sun ba da fatawa kan halacci sannan matar da tayi kiba da yawa ko tayi tambi da yawa ko tayi damtsi da yawa ko tayi wani abu da yawa har ya sa ta muni har ya sa ta mai gidanta yake gudunta ko yake kyamanta ba laifi ta sha magani da za ta yi slimming da za ta rage ainihin wato nauyin jikinta ta rage kiba ta yi kyau dan mijinta ya sha'awa ta wannan ba laifi bane ba haram bane kuma anan nake so amfani da wannan dama duk matar da Allah ya jarabe ta tana da nauyin jiki ko tana da kiba to wasu mazan fa ba sa son mace mai kiba ki kokari ki daidaita jikinki ku daina ciye-ciyen abinci haka kawai ba lissafi ba ka'ida sannan kuma ki rinka motsa jiki dan shara ne dan wanki ne wankin kayan ki wankin kayan yara andawais na mai gida gajerun wandunan mai gida a safar mai gida koda kuna da ƴan wanki akwai kayayyakin da ai ba a kai su wajen mai wanki sai ki rinka wankewa wannan wankin da zaki rinka kina dirzawa sunan sa mai an exercise motsa jiki ne kuma zai miki amfani yanzu ke kina zauna a gida wai zai wanke mai gidanki gajerun wandunsa kina nan a zauna a gida singulating mai gidanki riga ciki wa zai wanke masa ke zaki kuma ko baki da kunya dai kin zuba ido ki ga mai gidanki na wanke gajerun wandansa ba zaki karba ba ko yana wanke singulating sa ba zaki karba ba ko yana wanke safa sa ba zaki karba ba wato akwai wasu ayyuka da mata ya kamata su rinka yi a gida shi kansa ga samun lada ga alheri ga kuma samun lafiya yanzu wata mata saboda ana tana da yar aiki ko shara ba ta yi shara kuma yana daga cikin abin da yake taimakawa mace tana motsa jiki dan goge-goge kada gado goge gilas gyara shimfida wanke kayan yara wannan duk ba aibu bane dan mijinki yana da wadata kin zo kina wanke kayan yara wannan ba laifi bane ba wallahi ta'ala a'lam da haka ku yi kokari ku rinka rage kiba kiba din yana sawa mace muni kuma yakan rage wata kila darajarta idan mijinta musamman matan da mijinki yace baya so maza maza ta shi garza yake dai ki nemi maganin da zai rage ki ba laifi bane wallahi ta'ala a'lam kuma ko ba ma ba miji bane ya magana haka kawai mutum ya ga kiba ta masa yawa yaga zai je sassake jikinsa ya rage kiba nan nan ba haramun yayi ba wallahi ba ko a inji ko laser ko magani ko me duk dai sunan sa me ya rage kiba ba laifi a ce wallahi a'lam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa su hudu ne a wajen mijin su daidai gurgudu dai yana kula da su amma matsalar ta ce baya ba su kulawa idan yayi tafiya ba zai taba kiran su a waya ba sannan ta ce hakkin auren su ma ba ya iya saukewa idan kai magana kuma zai fada ma magana mara dadi shine take so ta joye ko ya halatta ta kashe auren saboda a baya sir da buma saboda wannan matsalar amma dai aka bata hakuri ta dawo amma abin duk da haka bai canza ba
to na farko dai idan an yi tafiya idan mijin ku mai taurin kai ne baya kiran ku ko waye ku kiran shi ba yanzu ita da ta rubuto takan da ai kaga bata ce tana kiran sa ba to ba mamaki shi bai kira ba ita ma bata kira ba kaga two fight kenan fadan mutum biyu ne kina da laifi shi ma da laifi kaddara mijinki yayi tafiya bai kira ki a waya ba dauki waya ki kira shi ga WhatsApp nan an samu alhamdulillah cikin sauki yanzu ki masa WhatsApp ki kira shi ki gaishe shi wannan ba wani laifi bane kuma ba durkusawa wada ba gajiyawa bane abu na biyu shine baya bada haƙƙin auratayya to wannan laifi ne kuma shiga haƙƙi ne da kuma sauran laifuffukan da ke faɗa ni dai a shawarata da zai yi ai masa magana ya gyara kuma ai masa barazana in bai gyara ba za a kashe auren a gani ko zai gyara ko bai zai gyara ba to da an fara yin wannan shefi kafin a kashe auren idan ku kin dunkule kina ganin cewa ba za ki iya hakuri da irin wannan rayuwa ta kaskanci ba kuma an yi ya gyara bai gyara ba in kin nemi ya sake ki ba laifi kika yi ba wallahi ta'ala alam na'am
Allah ya saka da alkai wannan take cewa wani bawan Allah ne ya neme ta da kawalci
ya zubillah
azan dai kawalci ne abinda na fahimta kamar yana nema wa wasu alaka fasikanci da ita kenan so sai ta yi yayye da ita bata ba da kofa ba sai dai na kula ta sai ta ce yanzu kuma wai sai ya dawo ya nuna mata wai san ta yake auren ta zai wai sai ya ce mata ai gwada ta yi dama
to
wannan abin da ya mata to shine take neman shawara gaskiya ita dai abin ya daure mata kai
gaskiya ki ta ka tsantsan da wannan mutumin ki bi hankali da shi ga fatoyin kamar haka na shawarwari shari'a fa a musulunci bata ce ka je ka gwada mutum akan sabo ba ka je ka nemi mutum da zina ka ce wai kana gwada shi ne wannan ba daidai bane ya zai ya gwada ki yayi bincike akan ki ya ga ya tabbatar da kina da kamiya kina da mutunci ya je aure ki amma magana mutum ya zo ya nemi mace ya nemi da neman ya kai ta wani guri a lalata ta ko shi ilalata ta kuma yayi fa taki sai daga baya kiwo kuma yace yanzu yana neman auren fi sabilin lahi ki bi hankali wani zai iya cewa ai ba wa kansa yake nemawa ba wa abokinsa yake nemawa duk ɗaya ne duk sunansa haram idan ya neme ta da lalata ya lalata da ita haram in ma ya nema abokinsa ma dai haram da haka a lokacin da yake neman ki ko yake nema abokinsa haram yake aikatawa saban Allah ne zunubi ne to sai yanzu kuma ya dawo ya ce yana neman ki idan kin gamsu cewa ya dawo saboda Allah ne kuma gyararren mutum ne kin bincika tarihinsa kin san ba babu wannan matsalar neman matan matan zaki iya aurensa idan ku baki da wani kakkwaran hujja da dalili zaki dogara ki rabu da shi ki ce ka kara gaba ba zan aure ka ba amma abinda hankali yafi kwanciya ki rabu da mutumin nan karki aure shi dan ba mamaki in bai yi da ke ba ma zai je da wata wallahi alam amma halacci a shari'a halaccin ki yadda ya aure ki in baki da dalili karara da ya tabbatar da yana aikata wannan kawalcin ko wannan fasikancin zaki iya aurensa in ku baki da garanti kina cikin shakka ne da amma yuribuka ila ma la yuribuka ki bar abin da yake shakka ki koma abin da baki shakka wallahi alam na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mijinta ne ya sake ta kusan shekara 5 amma yana so ya dawo da ita ita kuma ta nuna kamar ba aure a tsakanin su saboda tace ya sake ta saki daya ita da uwar gidansa sai ya dawo da su ba dade ba saka ƙara yin hayaniya sai ya kira mamansa yace mata ya sake su so sai ta bashi hakuri tace za ta zo gidan to sai kuma ya ƙara sakin ta to shine take tambaya ya matsayin wannan sakin da ya fada wa mahaifiyarsa
sakin da ya fada mata ita da ita shine wannan babu shakka a cikin ba jayayya amma sakin da bai gaya mata ba wani ya gayawa yana iya daukan tawili da shiwa saboda wani zai iya zuwa ce ka saki matarka kuma baka saki ba kuma ba mamaki ya bada labarin wata kila kuma ya janye ko ya fasa daka tunda bai gaya mata baka da baka shi da ita ba ai mamarsa ba ita ce matarsa ba labari kawai ya bata wal khabar yahtamilu sidq wal kadhib labarin kuma yana daukan gaskiya ko ƙarya to da ya isa shi namiji ne kuma yana ganin zai sakin to ga ki a gida me yasa ya kira mahaifiyarki ya gaya mata
mahaifiyarsa yake
wai mahaifiyarsa yawa to kaga ai ya mafi nisa da haka duk wannan akwai shakka akai kuma zai iya mahaifiyar ta safa ba haka ba zai iya yiwa wani abu sauran su da haka dai sakin da ya miki ke da shi wannan ba jayayya ce amma duk wanda baki da shi bane wani ya gayawa tunda ko yana da maki ba bebe bane ba wani abu ba to akwai shubha a ciki wallahi alam na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa dan Allah a sa mijinta a addu'a baya sallar asuba a kan lokaci
subhanallah
sai ya kai karfe 9 ko 10 wani lokacin har tashin shi take cikin lokacin asuban ta ce ko bai je jami'i ba dan Allah ya tashi a gida amma wallahi sai ya ki tashi shine take so
Allah shiryar da
shi da
Allah shirye da shi kanga tana son kayanta ai hakan Allah ganar da shi Allah sa rinka tashi sallar asuba to kin zuwa sallar asuba dai da dawama akai dai alama ce na munafurci Allah kiyaye na'am
Allah ya saka da alkirwanin take cewa tana gidan mijinta lokaci sai ce wai in zai sadu da ita sai ta baya tayi tayi ta kuka take amma sai ya dage wai sai ya sadu da ita ta baya shine take tambaya wai meye wannan meye hukuncin sa
saduwa da mace ta dubura ma'ana ta wajen ba haya wannan haram ne kuma bai kamata ta yi masa da'a ba ta kiyadda amma saduwa da mace ta bayanta amma ya sadu da ita ta inda shari'a ta bashi dama ya sadu da ita yazo mata ta baya amma zai sadu da ita ta gaba wannan halal ne nisa'ukum harsulakum fa'tu harsakum annashi'tum wa qaddimu li anfusikum malaman tafsiri suka ce a tsaye a kishin gide ta gaba ko ta baya ko yaya namiji yayi wannan halal ne amma kuma ta wuri daya gonarka zaka iya shigo gonarka ta ko ina kaga dama ko ta samanta ko ta kasanta ko ta gun dinta ko ta damanta amma din ina ne zaka yi shuka sai kai tono sai ka saka ba inda za a yi ka je ka hau kan bishiya kai shuka da zai yi ba da haka idan abinda take nufin ya juya ta ta bayan ta ya sadu da ita amma ta gaba ne wannan yana da wannan hakkin babu dalilin da za ta hana shi sai dai in akwai larura ta gaya masa tana da matsala amma in yana kokarin ya sadu da ita ne ta dubura ta inda ake ba haya akramakumullah wannan katte da kamar luwadi kenan bai halatta ba wallahi alam na'am
Allah ya saka da alkirani take cewa tana fama da karfin sha'awa wai ko hira akai da ita in tana hira da wani indai ta hira da namiji sai ta jike sosai take bayani shine take tambaya ina hukuncinta tana da wani laifi ne ko kuma dai
tana da shi mana ta daina hira da namijin waye ce ki hira da namiji
bazawara ce kuma tace mallam
to bazawara tana cikin wannan yanayin sai ta je ta shiga hira da dole sai ta hira da namiji in za ta yi aure ta je ta yi aure in ba ta da miji ta zo a sama mata miji
sai mallam ya nemo mata miji dama
to yanzu ne ta zo kawai dai kace za ta faɗi larurar ta dan ta ce tana son aure ki daina hira da mazajin tunda fitina ne kada ya je kai ki ga halaka sannan kuma Allah ya baki mijin aure Allah ya aurar da ki in ana shaye-shaye da wasu abubuwa kuma a daina yi yawwa kina da wannan halin me ya kai ki kika kashe auren me ya kai ki kika kashe auren ki to watakila mijin mutuwa yayi mu mata uzuri ko kuma duka yake yi watakila ko kaza ko kaza Allah ya aurar da ki Allah ya baki yadda zaki insha Allah za a samu miki miji in an yi bincike a kanki an tabbatar da ingancinki da addininki na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa sabani suka samu da saurayinta cikin bacin rai sai ta ce masa ba ta san shi shi kuma sai ya ce tsakaninta da ita Allah ya isa tsakaninta da shi Allah ya isa kuma ya ce zai rubuta duk abin da ya same shi ita ce ta ce ta kira ta ba shi hakuri amma ya ki hakura kuma an ce ya aiko iyayensa dama magana aure ya ki aikowa shine take neman dan Allah mallam ya bata shawara
a ai wani shawara bayan kin barar da kayanki me zan ce ni shi ma saurayin wato ni ina ga akwai mutane shagobbu wallahi kawai dan yarinya ta ce ba ta son ka sai ka je ka duki wani takarda da biro ka rubuta duk abin da ya same ka wai ita ce to kashi kansa zai yi me dole sai an soka to ba a son naka me a ciki in banda shagwaba ta dan zamani ba da rauni in ta ce ba ta son ka kace ki je ki aure duk wanda zaki aura haka ya samun irin ta 100 har da zuwa ya je kwanta jinya wai duk abin da ya same shi wai ita ce ma'ana yana nufin in ya mutu ita ta karshe saboda ta ce ba ta son shi to kuma daga baya ita kuma ta koma tana son nasa a zuwa auren abu ya gagara shine ya ki yadda
ya ki turuwa
ba ya ki turuwa da mun ba san naki yake ba ƙarya yake yi inda da gaske yake yana son naki hadda yace zai mutu ko zai shiga wata illa a rayuwarsa saboda ke to tunda yanzu kin dokin bashi hakuri ai kamata ya dawo me shawara ki dai ki nemi wani bashi ba Allah ya baki wani miji bashi ba ki hakura da shi ki rabu da shi ki shiru ke mace ce shi namiji ne zai neme ki in yana so in bai zo ba ki bada dama ga wani ku yi auren ku ki manta da shi wallahi alam na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa a Canada take mijinta ya sake ta tana da cikin wata daya yanzu ta kusa haihuwa wata takwas kenan yanzu to sakin farko da ya mata na farko na biyu tana da ciki sannan daga baya da ya mata na biyun sai ta ce yace mata ta fita daga gidan tace ba za ta fita ba sai ya ce ya mata na uku to yanzu kuma yayi na dama to wai kuma yayi tambaya an ce masa in dai ta haifi namiji to dama ba ta saku ba
ka ji da shankali ala'i halai da wanda suke Canada da wanda suke America da wanda take cilo ko take jaro ta kurko take ko ina ma a duniya hukuncin shari'a guda ɗaya ne ba wani maganan kuna Canada ko na duk ɗaya ne kawai sakin da ya miki na farko kin saku sakin da ya miki na biyu kin saku dan mace tana da ciki an sake ta ba wanda yace ba ta saku ba har ma aka ce in an saki mace tana da ciki wa ulatul amali ajaluhunna an yada'na hamlahun iddar ki shine ki haihu kina haihuwa kin gama idda in Allah ya sa wani ya zo zai iya kwasar ki kina cikin jego ina miki murna Allah sa albarka wanda kuma mazan zamanin nan ba sa daukan mace mai jego ni dai ban sani ba ka taba ji mutun ya aure mace mai jego ka taba ji ba sa yi da wahala sai
da in sanya kai
to wallahi alam ni dai na ce maka ban taba ji bane shi sa ni tambaye kai ka taba ji yawa to Allah shirya to wannan mahallu shahid shine to amma da ya sake ta din na biyun sai kuma me
sai ce ta fita daga gidan
ta fita daga gida sai ta ki sai ƙara saki saki biyu ne kawai ba su ke wani aifi majalisin wahid ne a wuri guda ɗaya ne dan haka saki biyu ne ba saki ɗaya ba kina da sauran igiya guda ɗaya wallahi alam na'am
to Allah ya sa ba magana da in ta haifi namiji saki bai yi ba kenan
a wannan magana cewa wai idan kin haifi namiji saki bai yi ba ba haka bane
kai ne aka samu wannan
fata wannan babu kawai wannan karatun shedan ne kawai Allah ya kiyaye na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa shawara take nima mijinta bai da halaye masu kyau tace baya sallah sai ya ga dama har azumi ma baya yi tace sai sai mu'amala aure da shi ya ki tashi yayin wanka ita ta je ta yi wankanta kuma washe gari kawai sai ya ce yana azumi wani lokacin kenan tace auren soyayya suka yi kuma tana son haihuwa to amma mamata ta ce mata bai kamata fata haihuwar da wannan mutumin ba tunda halayensa ba su da kyau saboda haka ta je ta yi family planning shine take neman
ci wannan
kuma tana son yara
wannan mutumi na'am wannan mutumi da yake da wannan kazanta Allah shirye shi Allah gyara shi Allah shirye shi Allah gyara shi ai mamman take kamata ta ce miki ba wai bai kamata ta haifu da shi ki haifu da shi ba ce miki kamata ta yi bai kamata ki ci gaba da zaman aure da shi ba mutumin da baya sallah baya azumi shi ya ga dama
ba wankan janaba
ba wankan janaba kuma yace wai yana azumi mai wasa ne da addini ina baki shawara kar ki kuskure ki mutu a hannun wannan mutumin da aure ko dai ku gyara shi zama musulmin kwarai ku ci gaba da zaman aure ko kuwa ya sallame ki ya baki takarda ki je ki auri wani mutumin kwarai wallahi alam Allah shirya
wannan take cewa wai akwai wata aya a cikin alqur'ani ko hadisi da ya nuna musulma ba za ta iya auren miji krista ba
kwarai kuwa
wanda ba musulmi ba
ce yanzu haka wata ta sito wani kafiri ne tana so za ta aure shi kenan wato wannan masifa Allah ya sauke ta sai kaga yamace musulma tana soyayya da kafiri yamace musulma ta ga wani kafiri ta ce shi take so ta aura ta yanzu ba mamaki shi ne ya turo ta ya ce a gaya mata
aya
ko hadisi tunda kika yadda kika yi tambayar nan gatsakai to ni ma zan baki amsar nan gatsakai ki ji suratul mumtahina aya ta 10 ki ji ki karanta wani sati ki turo min tambaya suratul mumtahina aya ta 10 la hunna illallahu wa lahum yahilluna lahun ki ji ki jim abinda malamai suka fada abu na biyu malamai suka ce bai halatta ga ya mace mutum musulmace musulma ba ta je ta auri kafiri bai halatta ba da yawa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai matan da aka rarraba auren su da mazajen su waɗanda suke basu musulunta ba da ya halatta da ba sai a basu ba wannan fa sun yi auren ne tun a lokacin kafirci wataƙila matar ba musulma ba shi ma ba musulmi ba shari'a ta rarraba auren su har ma malaman fiqhu suka yi magana akan cewa macen da take musulma kuma mijinta bai musulunta ba an faɗi iya muddar iya shekarun da za ta ci gaba da zama da shi kafin a raba auren dole za a raba auren tunda za a raba auren kenan babu aure a tsakanin su Ibnu Qayyim in ban manta ba da shi da wasu malamai suka ce iya mudda lokacin da za a bar mace ta ci gaba da zama a ƙarƙashin wanda yake kafiri ne iya muddar idda ne watannin idda in ba haka ba a raba auren dan haka karki kuskura ki je ki aure arne karki kuskura kuma in hauka kike ji da shi hauka ma hukaciya ce ke ki je ki aure arne tun bazan musulmin nan ga sunan a titi suna ta neman maza mata za su aura bara ki aura ba sai dai ki ce kina son kafiri kuma ki ce kina son Allah kina son mai zagin Allah kina son mai cin mutuncin manzon Allah mai zagi annan Muhammadu ke yanzu ke kina tsoron Allah ke ba kiya jin kunya kina sallah kina musulma wannan kafirin da zaki je ki aura fa shi bai yadda da annan Muhammadu ba bai yadda da Qur'ani ba bai yadda da musulunci ba zaki ya daukan mutuncin ki da darajar ki bawa wanda bai yadda da waɗannan abubuwan bai je sadu da ke da yake banza ce ke ki mai da hankali karki kuskura irin wannan yayin yanzu shi wasu ƴan mata suke kawai sai mace ta je ta gayyato wani kafiri ta ce shi za ta aura sai ta rikici da iyayenta ka ji renin hankali har aiko takarda suke waiwai a basu aya da ta ce kar a yi jahilai kurin ki je in kin karanto kin fahimci me aka faɗa da maganganun malamin ki sake dawowa kar ki fake aure kafiri na gaya miki na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wadda ta yi sallah wai da hijabin da ta sa lokacin al'ada cikin mantuwa a yadda ta faɗa za ta rama wannan sallah da ta yi ne a baya
ba za ta rama ba saka hijabi kawai dan ana al'ada ai baya hana ai sallah ba zai hana ai sallah da hijabin ba za ta rama wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa idan mutum wai yayi zina da matar wani yake cewa ko mutum ya tuba bai Allah ba zai karbi tubansa ba yana so mallan ya masa
bai shirka ne bai barako abun zai in ya tuba Allah zai karbi tubansa mana zai tuba Allah zai karbi tubansa kar ya sake yi zai ta isa ifari ya tuba Allah kiyaye na'am
Allah ya saka alkhairi wannan take cewa mahaifiyarta ce ta sa aka aura mata wani miji da ba ta so kuma ta hana dangin mahaifin su yi bincike a kansa sai ta ce dan kawarta ne ta ce mahaifinta kuma yanzu shekarar shi 8 da rasuwa ta ce kullun tsanar shi take bai da hali mai kyau mijin ta ce ba ta son shi kuma yanzu ma wata 1 da auren ta ce mahaifiyarta ce ma take daukan nauyin gidan nasu duk da wainiyar gidan ita take mahaifiyarta ta tunda ita ta hada auren take cewa wannan mijin nata fa ba ta son ganin shi take cewa za ta iya kashe shi ma
eh
wallahi haka ta ce take cewa a bata shawara kai tsaye
a shawara kawai ki je ki sallame ki ni ba wani dogon karatu da ni mallan na zo in bada wata fata wata zai ta kar dan mutane a saki da mini ai tunda ba kya san sa zanci ya kare hajiya ba kya san sa lakum dinukum walid kuma mai fiye ki bata miki adalci ba karki fada da ita karki zage ta karki ci mutuncinta ki ga ya masa ya baki takardarki ko ki tafi wajen alkali wannan kalmar da kika fada din tunda har kina ganin zaki iya kashe shi ba kya san sa to ki tafi wajen alkali ki je ki ga masa alkali ya nema miki yancinki kar a ci gaba da zaman auren babu wani dole fa a ciki sai ka ce tilas babu duk wacce ba ta son wani araba ta da shi duk wanda baya son wata araba su babu wani tilas a ciki na'am
Allah ya saka da alkairi take cewa shekarar ta daya da wata hudu da aure amma ta ce mijin nata fasiki ne yana fasikanci da yaran mutane tace kuma shi ita da shi ba ta kyakkyawan mu'amala aure tace ko hira ba sa yi kuma tace tun saura wata daya kafin ta haihu bai kara saduwa da ita ba kuma tace auren zumunci ne tana tsoron ta je ta fada zumunci ya baci kuma tace masa ma ga S sun haifa bai kamata yana alakar yana fasikanci da yaran mutane ba kai S ta girma ita ma a yi da ita amma tace abin kwata-kwata bai dame shi ba tace dan Allah mallan ya bata shawara
wannan miji in ya tabbata abin da ke faɗa ai fasiki ne bai halarta ke cigaba da zama da shi ba shawara duk wannan bayanai da ke faɗa kin tabbatar kina da hujja yana yi ya baki takardarki kawai ya baki takardarki kuma maganar yar ku kam daman ai kun yanka mata tikiti ai ai tunda ubanta yaje lalata ƴaƴan wasu shi ma sai an lalata tasa yawanci maza mazinata abin da ba sa ganewa kenan ai yar taka da kaji ai yar wani da ka lalata kai yar ka ai bata bi kowa ƴaƴar kowa ba ita ma sai an lalata ta manzana zuniya bi walau bi khifari dari ki rabu da shi kurin ki kama gaban ki ya baki takardaki Allah ba kowa rabansa ni ita ce shawara ta Allahu alam
Allah ya saka da alkirona yake cewa bai an zo ana musu gyaran gida a cikin masu gyaran gidan akwai wanda bai saka shaku da shi wai wata rana sai ya neme shi namiji ne fa wai ya neme shi zai yi luwadi da shi
kamar ya ban gane fa
masu gyaran gida ne kamar an zo ana musu gyaran gida irin ma'aikata za su zo suna aiki a gida
ma'ana ya zo tarar da dan gidan yaron gidan
ya yaron gidan wai sun shaku da shi wai sai ya neme ya yi luwadi da shi sai yaron ya ki yarda to a shegari wai yana zuwa da yazo wai sai je ya kama masa gabansa shine yake neman dan Allah wai a ba shi shawara da mafita
to irin wannan fatawoyi da tambayoyi Allah sauke ba su da dadin ji amma dai ilimi ne iyaye ya kamata ku gane ku ita ka zantsan zamani ya canja dangane da ma'aikata da kuke aika daukowa su zo su yi aiki a gidajen ku kun ji wasu suna neman ƴaƴan gidan kun ji wani dan gida ya rubuto takarda ma'aikacin da ake kawo shi gidan shi yana neman arziki yana neman sa da luwadi ya rige gare ku iyaye ku mai da hankali ku san yadda za ku raba ƴaƴan ku da mutanen da ba ku san su ba na ɗaya kenan na biyu yaron yace mutumin nan har ma ya tunkare shi ya kama gabansa daman yana daga cikin alaman ƴan luwadi duk inda kaga dan luwadi to yana saurin sa hannun sai rike gaban wanda yake so ya luwadi da shi sign and symptoms nasu ne alamomi ne dan luwadi duk wanda kaga ko wasa kuke yana taba ma gabanka ko wasa ko wani abu ko yayi da gangan ya nuna kuskure to dan luwadi ne yawanci dabi'un su kenan to irin wannan idan mutum ya maka wannan sai ka zabje shi da mari ko idan kana da guyiwa anan a gefe ka samu nan bakin ka gaba masa haka ka barar da hakwaran haka in sun zube sai ka ce zai ce ai kuskure yayi ya taba ma gaba kai ma sai ka ce kuskure kai ku yi hakuri da wannan fatawattawa wato li kulli makanin maqal kowane wuri yana da abin da ya dace da shi yawwa kuma wannan mutumin ina baka shawara in babanka bai hana shi zuwa aiki gidan ba kaje kai mai mahaifinka bayani cewa wani mutumin banza ne dan luwadi ne dan ya neme ni baba ka hana shi zuwa ko zamu dau mataki a kansa kuma duk ranar da tsautsayi ta sa ya sake zuwa ya kama ma gaba ya taba ma hannu ka nemo ni kata ko a gefen ka ko ni faskare na itace ka zabga masa kai maganin sa idan ya daku in yaji zafin abun to zai ji tsoron yin mutane wannan rashin kirki da rashin mutunci. Ai hakuri yau kuma wannan fatawar a haka na so na bayar da ita insha Allah ta'ala.
Allah ya saka da alkhairi.
Allah ya raba mu da matsiyata mutanen banza.
Amin amin. Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa yana so malami ya bashi shawara, yace tun rabuwarsa da matarsa shekara 3 kenan ya kasa ƙara aure. Ita ma saki ta nema a wajen shi wai saboda tana so ta ƙara ta yi masters. Shi kuma ya kiya bata. To a hakan ma mahaifinsa ne yace dole sai ya sake ta. Ya umarce shi da ya sake ta. Abin ya mai ciwo. To shine yake neman shawara, shi kanshi yanzu yana jin haushi, ya kasa yin aure, yana tunanin wacce zai aura kai ya ƙara auren
irin. To yanzu saboda Allah injiniya mutum ya jefa kansa cikin damuwa. Tunda kai kana ga kai kana da wani ra'ayi kuma ba za ta bi ka ba. Kaje ka sake ta. Kai ka kasa ya aure shekara 3. Kullun dan matarka ta ce za ta je ta yi masters. Sai ka bata ta je ta yi. Ka kafa mata dokoki. Ki kiyaye dokar Allah. Kar in ga kina fasikanci ko in ji labari. Kar in ga kina kaza. Ki je Allah kiyaye. Ko in ba za ka iya ɗaukar nauyi ba, ka ce mata ba za ka iya ɗaukar nauyi ba, ki je iyayenki su ɗauki nauyinki. Amma abin da ya fi kyau ma ka kyautata mata. Kullun dan mace ta ce za ta je ta yi masa digiri. Ka sake ta. Ma'ana ta ce za ta yi karatu, ka ƙi ka batta. Sai kuma a rashin hankalinta ita ta ce ka sake ta, kuma ka biye ta, ka rubuta mata takarda ka sake ta. Gashi abin ya zo ya dame ka. Me shawara? Ka dawo da ita. Ka je ka yanka mata admission ta je ta karatunta. Kaga ka haɗa alheri guda biyu.
Ai ta gama
master. Ga karatu ta maga. A yanzu ai ta fi ƙarfin sa. Tunda ta gama master degree kam ta fi ƙarfin sa. Yanzu ya same ka a nema masa wata mai sauki-saukin sha'ani a ƙauyukan nan haka na gefe-gefen nan.
Sai haushin da yake ji ka zo ita ma ta ce za ta yi karatu.
To tunda shi mai rauni ne baya da ƙarfi sai ya haƙuri. Me ya a ciki in ta ce za ta yi karatun? Ita mace fa ana hana ta ta je ta yi karatu ne idan ana zargin kamewarta, ana da shakkan za a iya lalata ta. Ko za ta tozartar da doka ta aure? Kuna abu. Amma dan mace ta je ta yi karatu, wannan duhun kan da ƙauyanci da mutane suke yi yanzu ya kamata ku waye. Ba laifi ba ne mutum ya bar matarsa ya je ta yi karatu. Matuƙar tana da kamewa, ko na addini ko na zamani. Ko na addinin musulunci ma in ba ta da kamewa ai ba za a bar ta ba, sai ta yi a gida. Da haka kawai mujarrad mace ta ce tana so za ta yi karatu, sai a kashe aure? A kafa mata dokoki da ka'idoji, inda hali ka ɗauki nauyin karatun, babu ka ce baka da iko, amma in tana da hanyar da iyayenta za su yi maka mata je su. Ku zo ku yi ta hukunci wa kanku, kuma abin ya zo ya dame ku. Su kuma matan zamanin da kake gani, wata da ka hana ta je karatun gwanda ka ba ta takardarta. Da ka hana ta je karatun sai ta ci gwanda a ba ta takardarta. Wanda hakan ba daidai ba ne, ba ina goyon baya ba ne. Amma su a irin tunaninsu na matan wannan zamani, da yawa suna iya kashe auren. Saboda dalilin karatun. Sai ku ba su dama su je su yi karatunsu. Ku sa ido a kansu. Ku taimake su. Allah ya rufe asiri. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa su uku ne a wajen mijinsu. To ita yanzu ana mata kwana 4. Sauran aje a musu bibiyu. Haka dai abinda dai ya sauwaka. To kuma in aka zo hutun sallah sai ta ce tana biyo shi a zo hutun sallah da ita, tunda shi ita a garinta mijin yake aiki. Shine take tambaya wai ya halatta ai rabin wannan kwanan da ita? Ta ce a wata ita tana samun kwana 18, su kuma suna samun kwana 6. Shine take neman.
Zalunci ne wannan. Bai halatta ba ai wani rabin kwana, kuma bai kamata in kin bi shi ki je ki kama ɗakin ki kada ki je ki zauna baki da rabon kwana. Zalunci wannan. In ma ya biye ki raba mai kwana, ya zalunci sauran mata. Baki da tsoron Allah? Kina da miji kullun a sati sau kaza, sauran matan 3 ko 2 suna sharing mijin a cikin ƴan rabin kwanakin da kike da shi. Sannan idan an zo sallah ƙarama, rabe-rabe ki biyo shi. wai za ku zo sallah kuma a sallan a raba kwana da ke saboda zalunci da ke da mijin dukan ku azzalumai ne in dai kuka yi haka kuma sauran kishiyoyinki kasu yadda kasu yadda kasu yadda wannan daga jima san zuciya ne Allah shirya Allah ganar da mu na'am
Allah saka da kiran take cewa matan mijinta suna kaurace masa idan sun samu matsala tsakanin su sai ai wata da wata nima to yanzu tana garin a gari ɗaya suke saboda ta je yin karatu garin da sauran matan suke to idan suka kaurace masa sai ya dawo wajen ta ita take masa girki ko ranar girkin sa ko ranar girkin ta ko ba nata ba da sauran abubuwa shine take tambaya ya halatta abinda take yi tace kuma mijinsu yana kula da su yana ba su duk wani haƙƙin su tana masa mafatan dan aljanna ne ina ciyar da su da sauran su to shine take tambaya ya halatta
yanzu tana masa fatan dan aljanna ne matan suke kaurace masa
su da an samu matsala da su sauran wai sai su kaurace
kai rabu da ita da Allah kai ina ga larowa to baka san fa makircin mata ba ba kai yanzu ka yadda ai dole ta ce tana masa fatan dan aljanna tunda yana debo kwanakin wasu mata yana bata
abinci ne
a kai dai kai dai abincin ka gani kawai almuhim anan dai ke kam zancen ki dai ba karban su zai ba idan ya tabbata mijin wato mace mutum namijin matansa su kaurace masa wannan ina so ka gane wannan batawar ba akwai fa wani abu a ciki fa
gaskiya dai da alama
yanzu kai ka taba jin wannan
da an samu sa
sai su hada kai sai su kaurace masa
eh shi kuma sai ya dawo wajen ta
sai ya dawo wajen ta to in ya tabbata sun kaurace masa in ya tabbata sun kaurace masa ba laifi bane ya zo wajen wata matarsa tai masa abinci ya zo wajen ta tunda sun guje shi abin da yasa ai haƙƙin su ne suka sariyar ko duk macen da ta guji mijinta ba ta sassariyar da haƙƙin ta ba taka sai ya tashi sai koma gurin wacce ta me wata matar ce halal je kwana a titi ne ko zai je kwana a tsoron kofar gida ya je ci abincin sa ya ja kaya da girki sosai a ɗakin matarsa kuma in bukata ta kama ya biya bukata saboda waɗancan din sun sabiyar da haƙƙinsu da kansu wannan fa in ya tabbata kenan idan kuma zuciya yake yi yazo ya mata ƙarya ya ce ƙaurace masa suka yi yazo to kaga an hada kai da ita an zalunci abokananta wanda kuma wannan gaskiya akwai bukata a dada bincike akai kuma akwai alamar shakka a ce waɗannan matan su kullun sai dai su rinka kaurace mijinsu ke kuma a zo gurin ki har da bude baki ki ce mana wai kina fatan dan aljanna ne imana tunda kin ji hakkin wasu Allah shiryar da ku Allah ganar da ku kuma mijin naki Allah shiryar da shi in dai miji zai tara mata a gidansa matansa suna kaurace masa to na ga bai cancanta ma ya tara mata biyu ko uku ba wataƙila kuma yana da wata hali ko wata ɗabi'a mara kyau ya je ya gyara wallahu alam na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa wai akwai wata ma'aikaciyar su a wajen aiki sai ya karbo ya ta zai waya ko ta bar data a buɗe sai ya ga abubuwa a cikin wayar ya ce abubuwan sun bashi tsoro matuƙa ya ce wai she is into lesbianism ma'ana kenan harkar maɗugo take yi ita yarinya kuma yace a zahiri mutum ne kirki ce ya rasa yadda zai tunkare ta da maganar shine yake neman shawara ya kasa kuma tattauna maganar da
shawara shine daga yau ka daina bude wayoyin mutane kar wani ya baka wayarsa ko wata ta baka waya ka je ka bude dan duk wanda ya je ya shiga wayar wani ya je bude ba da izinin sa ba to bai da bambanci da wanda ya bude labulan gidan wani ba da izinin sa ba ita wannan waya da kuke gani sirri ne asiri ne a ciki komai nasa yana sawa a ciki dan me zaka je ka bude masa waye ce ka je ka kunna data ko ka je ka bi data ka je ka kalli wasu abubuwa laifi kai aslan ma da kaje ka bude mata waya ita tayi laifi kai ma kuma kai laifi waya ta ka bude mata waya har kaje ka gano laifinta na daya kenan na biyu ba wani boye boye sai ka ce mata wance ranar da kika bani waya naga wasu abuwa a lawaya ki wanda bai kamata ba sai ana miki nasiha ki ji tsoron Allah shikenan me ne ban tsoro baka ji tsoron Allah ba ka bude Allah ya hana ka abu ka bude wayarta ka gano wasu abuwa na sirrinta amma yanzu kana jin tsoronta ka gaya mata gaskiya ba daidai bane kuskure ne sannan kuma da ƙarshe ina kira ga mutane kun ga mutane in dai haka ne kenan yau mutane ba su da amana ka dauki wayar ka ba mutum ya je yana ta maka bude bude wallahi duk wanda ya bude wayar wani ya kalli wani abu ko message ko wani sako ko na Facebook ko na WhatsApp ko na mai ba da izinin mutumin ba fa to haƙƙi ne zan maimaita duk wanda ya dauki wayar wani ya shiga masa messages din sa as sakukukansa na sirri me yasa aka ce sakon sirri ai za ka ko a cikin wayar ma ai a rufe yake sai in ka danna wani guri ne zai bude to sai wani ya dauke wayar wani ko wata ta dauke wayar wani ko wani ya dauke wayar wata sai je bubude wannan abun to fa bai da bambanci da wanda ya shiga dakin wani ya je baya nan ya shiga ya bude masa ya kalli wani abu wannan ha'inci ne kuma cin amana ne obitali kuma yaudara ce da ka je ka nemi tuba kai istighfari sannan kuma ka je kai da'awa ka fadakar da ita kace ta ji tsoron Allah in banda ma kai ba kai din ne ma me kai ka zuwa karbi wayar budurwa me kai ka to rayuwa ce mallan ta boko ba addini wallahi wai namiji saurayi ya karbi wayar budurwa wai zai waya saboda wajen aikin su daya kuma wannan ma ai wa'azi ne ga iyaye da suke bani iyayen suna zuwa suna aikace aikace kun ji abin da ake Allah shirya na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa suna da limamin su a kasuwa amma ana zargin din shi'a ne shine yake tambaya ya halatta ya bi shi sallah ya so da yaji an ce suna zagin wani sashi na sahabbai
idan ya tabbata din shi'a ne me zagin sahabbai aga ya karanta alqur'ani kenan qur'ani ya ce kar a zage su Allah ya yadda da su radiyallahu anhum wa radu anhu manzo Allah ya ce kar a zage su la tasubbu ashabi fa wallazi nafsu muhammadin bi yadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu in ya tabbata to wannan bai halatta ka bi sallah ba ka je ka nemi mutum kwarai musulmin kwarai ka bi sallah idan kuma zargi ne to ba a gina hukuncin shari'a akan zargi sai dai kai taka tsantsan tunda ana zargin sa to sai ka kaurace ka je ka bi wanda ba a zargin sa ka ci gaba da bincike har ka tabbatar da laifin ko kuma ka kore laifin Allah rama mu da wannan mugunyar aqida wacce aqidar take take zagin sabon annabi tabbas mummunar aqida ce kuma ba a bari bane kuma akwai hadari kware da gaske Allah shiryar da mu nan
Allah saka da alkhairi wannan yake cewa mutum nan da yake azumi aka debi jinin sa ya halitta debi jinin sa kuma in an diba azumin yana nan ko ba yana
akwai malaman da suka bada fatawa cikin su akwai Sheikh Usaimin rahimahullah ban manta ba cewa duk wanda ya bada jinin sa azumin sa ya kare duk wanda ya bada jinin sa azumin sa ya kare wallahi alam wasu kuma sun bada wata fatawar wadda ba wannan ba na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa matan sa biyu so sai ta tafi neman kudi wata jihar sai uwar gidan yace mata ta zo su tafi sai in wanta suka bata shawara sai ta ce ba za ta je ba bayan shekaru sai ya tafi da tabiyan to tana sana'a tana samun kudi ita tabiyan
a can garin
ita ma kuma uwar gidan sa da take birnin da take kauyen su ko garin su ita ma tana sana'a tana samun kuɗi amma ita wacce suke taron tafi samun kuɗi wai shine yake cewa ya halatta dan dinga diban wani kaso daga ribar ita amaryar da suke tare wai dan danga kara uwar gida
saboda ya rena mana hankali wannan wace irin tambaya ne wannan ya zaka dauki hakkin wani ka ba wani yaya zaka dauki hakkin wani ke ba wani bai halatta ba kuma idan ka dauki koman amaryan nan wallahi ka ci wuta balbal inji su da fada ka ci haram sai ka biya wallahi wannan
Allah ya saka da alkhairi wannan tambaya ita ma ba ta da dadi suke cewa wai mahaifansu ne baya kyautata musu bai taba musu wani abu daidai da pencil na makaranta duk baya siya musu mahaifiyarsu ce duk ta yi musu wannan dawainiyar suka gama karatu auren yayi su ya tashi ko tsintsiya bai ko tsinken tsintsiya bai siya ba to yanzu kuma sun samu wadata to wani lokacin baban in ya tambaye su kuɗi sai su ce ba su da shi alhalin suna da shi kawai dai wai idan sun yi niyya su da kansu suna bashi amma duk lokacin da ya tambaye su sai su hana shi shine suke tambaya suna da laifi
to yawanci
ne wai a jama'a fiyarsu ita ce musu
yawanci masu tambaya irin wannan ni ina musu gyara ban sani ba dai ni ban yadda ba a ce mutum yana gidan ubansa yana gidan mahaifansa ya ce wai bai taba masa komai ba ban yadda da wannan ba kuma kuskure ne ba daidai bane na yadda ana samun wasu mahaifan masu tauye haƙƙi amma mutum ya rubuto mun takarda a nan gurin wai ya ce wai mahaifansa wai bai taba mai komai ba a'a ai babban komai da ya maka da ya zama shine sababin zuwanka duniya ai idan mutum ya bada labari ga abin da ya faru yanzu to yana ba iya bada labari lokacin da yake jariri a'a abu na biyu ina baku shawara ƴan uwana duk abin da kuka samu a duniya wannan sabab wannan mahaifi na ku shine sababin samun arzikin me dalili ai shine sababin zuwan ku duniyar gaba daya kar ku kuskura Allah ya rufa muku asiri ku tona mahaifin ku asiri kar ku kuskura ku sabbaba wa kanku wata gaba da kiyayya tsakanin ku da mahaifinku kar ku kuskura ya nemi taimakon ku ki ku bashi ake bada wani ma nawa nawa kuke ba wanda ba su taba muku koman bai ko komai din ba yanzu taimako duk wanda ka ba taimako saboda kana da wadata ya taba maka wani abu ne ai ba dan ya taba maka wani abu ba to ballanta uba ke zo ne mutum ku kuma kuna da aiki kuna da sana'a ku ta ƙarya ku ce wai ba ku da shi uban ku wallahi in kuka tozarta shi sai ƴaƴan ku sun tozarta ku wallahi duk da yadda ta ci mutuncin ubanta ta sani sai ƴaƴan ta sun ci mutuncin ta kuma duk mummunan halin uba mahaifi da uwa idan taimako ya tashi a musu taimako kar a hana su ku gyara fa nan wannan maganar ta ku tana cike da hadari Allah ke yana
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mijinta ne ya aure ta ba tare da ƴan uwansa sun sani ba tace ita ƴan Najeriya ce shi kuma ɗan Sudan yanzu haka suna zaune a Saudiya kuma tace baya bata hakkin ta na aure so shine take ce masa tunda bai da lokacin ta ya sallame ta amma ne take so ta je mai shawara mallan zai fara bata
dama ai kun saba wa Allah ne shine Allah ya jarabe ku kadan daga abin da kika aikata kenan na girbatsiya ya je yayi aure ba tare da izinin iyansa ko da sanin su ba ƴan uwansa in ƴan uwansa daban
ƴan uwansa ta ce
to ƴan uwansa wannan wani abu ne daban
tunda ƴan Sudan ne
wai eh na gane shi namiji yana da haƙƙin ya je yayi auren sa namiji zai iya zuwa ya nemi aure amma mace ba za ta aurar da kanta ba sai da waliyanta namiji yana iya zamantowa waliyin kansa daga dan ya aure ki shi a matsayin waliyin kansa bai ga ƴan uwansa ko danginsa wannan kuma wata mummunar mu'amala ce ta sa amma dai aure yana nan abu na biyu rashin baki yake na auratayya ki masa magana ya baki yakin ki kuma ki sa mai magana ya baki yake idan ba zai yi ba to sai ki duba ki ga zaki iya hakura a haka ki ci gaba da hakura ba za ki iya ba ki neme sauƙi miki shikenan wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa tana da aure kuma ta yi zina da wani a waje amma tace ta yi nadama to shine tace dan Allah wai ta yaya za ta nemi yafiyar mijinta
to ta nemi yafiyar Allah a matakin farko saboda ta keta dokar Allah tabaraka wa ta'ala shi ko mijin katta gaya masa kawai dai ta san dabara da za ta yi ta ce ta masa laifi tana neman yafi mata amma katta kuskura ta ce masa zina ta yi me yasa saboda bayyana wannan abin da kika yi na laifi zai iya kace miki auren da kike ji kike istighfari kita mai yan dabaru ki ce yafe miki laifukan ki ku ci gaba da zaman aure kuma ki gyara halinki jama'a wannan yana nuna kenan ana iya samun mace ta balle ta je ta yi zina mijinta bai sani ba ya kamata a kiyaye shi yasa mata kullun aka ce ku ringa sa ido akan ku amma ba ku yadda da sa idan nan da ake muku ba sai ku dauka an tsane ku ne ko ba a san ku wallahi alam na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa a kullun yakan ji ana fadar gafara Allah idan aka yi laifi Allah zai yafe wa mutum ya kuma ma kamar bai aikata komai ba to shine yake cewa menene falalar wanda shi kuma yayi niyyar aikata wani sabo amma sai ya ji tsoron Allah ya fasa sai ya ce wai duk da ya san ko da ya aikata Allah zai yafe masa sannan kuma yake cewa wanda albashir Allah ya yi masa inda kan mutum yayi niyyar aikata sabo sannan yace yana roƙon mallam ya sa shi addu'a shi matashi ne yana matuƙar son aure kuma akwai wacce yake son aura Allah ya hore masa a masa addu'a
wannan amsar ta su gaba ɗaya tana cikin arba'un hadis annabi ya yi bayani cewa duk wanda ya nufi mummunan aiki bai aikata ba Allah zai ba shi lada shine abun albishir din yawa idan mutum ya aikata mummuna ya tuba Allah zai yafe masa idan kuma ya niyya aikata mummunan bai ba Allah zai ba shi lada kuma muna maka addu'a Allah ya aurar da kai kuma ka nisanci zina mummunan abu ne lalata rayuwar dan adam take zina wallahi alam na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan yace dan Allah mallam yayi bayani akan bid'o'i na auratayya yanzu da suka shigo sannan yake cewa menene wai hukuncin kauyawa dai a musulunci
bid'o'i na jin kamar irin fassarar da wasu suke ne cewa kada kada da raye-raye da ake a cikin aure shi ne suke cewa bid'o'i in na fahimce shi ba yana nufin bid'o'i a cikin addini ba da kuma wannan kauyawa dai nayi bayanin sa a karatun mu na shekaran jiya a ofin nasara na Zadul Ma'ad haramun ne mata su fito su yi tsiraici dan a cikin kauyawa dai din nan akwai tsiraici a ciki akwai bayyana tsiraici su shigan kayan fulani ƴaƴan fulani su fidda gashi su fidda kirjin su ko su fidda cibiya akwai rigar da iyanin take bayyana kawai haram ne wannan kada kada raye-raye da ake ta yi idan an zo bukukuwa saban Allah ne walima aka ce mu yi ba mu je mu yi ta barna da fasadi ba wallahi ta'ala alam na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa akwai wata uwar su ba ta da lafiya sai aka kai ta gurin wani malami sai ya ce ai sai an yi mata azumi guda 80 kuma a rana ɗaya ake so ai azumin nan ƴan uwanta ne za su yi mata so shi kuma yana cikin ƴan uwanta sai wan baban sai ya kira sai yake ce ya kai list fa an yi list kuma ni ban ga sunan ka ba
ban gane ba
an yi list din mutanen 80 din shi ba a ga sunan shi ba kamar dai ba su cika ba mutanen ana neman ƙarin mutane shi ma zai yi azumin nan ne sai ya ce to shi dai bari ya yi fatawa tukunna ya ji
babu wani hukunci da aka ce wai a shari'a wai dan mutum ya wani aikin laifi wasu mai azumi 80
mara lafiya ce
na'am mara lafiya ce saboda ciwo ba
eh za a hadu
wannan kirkiran malamin ne kawai malamin ne yaje kirkira bid'a ne kurin wannan ba addini bane amma za a iya roƙon Allah Allah ya bace lafiya kuma azumi kar ka yi shi dan ba Allah ne ya ce kai ba in kai ma ka sha ishurar banza yawa har a zo ni kayyade a ce azumi 80 waye ce ai kullun irin waɗannan abubuwa na addini idan an gaya muku rinka tambaya a wace aya ko a wani hadisi babu karabu da su kawai Allah gane da mu
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa mai tambaya ta ƙarshe take cewa wani laifi miji zai wa matarsa har ta kaurace masa a shimfiɗa kuma ba tare da ta saba wa Allah ba tace wannan lokacin ne mazan mai sai addu'a akwai wani laifi da har mace za ta yi kaurace mijinta
ba ina idan yanzu ka ban miji mai neman mata ta tabbatar da yana neman mata zai iya halakar da ita ya jefa ta cikin cuta zai iya jefa ta cikin cuta to za ta iya kaurace masa ko kuma mijin da yake neman ta inda Allah ya haramta ya neme ta za ta iya kaurace masa ko mijin da watakila yake shaye-shaye yana cutar da ita in ya zo alakar auratayya da ita za ta iya kaurace masa ko mijin da yake kokarin ya yi shirka da mace wajen neman biyan bukata za halatta ta kaurace masa akwai dalilai da yawa da zai sa mace ta kaurace mijinta akwai su da yawa Allah ya gane da mu Allah ya ba mu nasara insha Allah muna roƙon ƴan uwa addu'a ta musamman muna da iyalanmu da suna asibiti za a yi musu aiki kuma aikin ne wanda yake yana buƙatar a tsananta addu'a da kuma roƙon Allah so muna so kamar yadda muke yi wa ƴan uwa addu'a to mu ma aiwa namu iyalan addu'a Allah ubangiji ya ba ta lafiya kuma ya sa a yi aikin nan lafiya Allah ya taƙaice dukkan wani wahala da dukkan kuma matanmu musulmi gaba ɗaya muna barin wannan addu'a muna fatan uwa za su taimaka mana insha Allah yanzu ake sanar da ni cewa mun yi wani rashi a mahaifiyar ɗaya daga cikin matasan malamai masu da'awa a wannan ƙasa Najeriya musamman a nan arewa Allah ya mata rasuwa shine dan uwa Malam Asadu Sunna Kaduna cewa mahaifiyarsa Allah ya mata rasuwa muna mata addu'a kuma muna mata addu'a Allah ya gafarta mata shi kuma Malam Allah ya bashi hakuri Allah ya bashi dangana mutuwar mahaifiya babban mutuwa ne kwarai da gaske Allah ubangiji ya sa aljanna mu kuma ta marasa lafiyar mu Allah ya basu lafiya masu lafiyar Allah ya tsare musu lafiya kuma wanda suka riga mu gidan gaskiya ya rabbi ka karbi bakuncin su tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barin dakatan ana insha Allah saboda kurewar lokaci
masu sauraro duka anan muka zo karshen wannan shiri sai kuma idan Allah ya kai mu sati mai zuwa kada ku manta za ku iya ci gaba da turo da tambayoyinku kai tsaye akan Facebook shafin Dr. Abdullah Usman Gadan Kaya ko a TikTok shi ma dai shafin Dr. Abdullah Usman Gadan Kaya ko Injiniya Abdullah Adam Musa sannan kuma za ku iya kallon wannan shiri da zarar an gama a channel din Dr. Abdullah Usman Gadan Kaya dake YouTube sannan masu turo tambaya za su iya ci gaba da turo tambaya ta group din Malama Hafsat sannan akwai lambar waya ta WhatsApp ita ma +234 80 9845 9565 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم